Saka
mai wuya.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a sabon shiri na Saka mai wuya. Muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington. Mutanen kasar Kamaru suna cikin duhu game da halin da shugaban su yake ciki, wato Paul Biya, wanda an kwana biyu ba a ganshi ba, ba a ji duriyarsa ba. Shi ne Paul Biya, wanda dattijo ne mai shekaru 91 yanzu a duniya, ya kai shekaru 42 yana mulkin Kamaru. Kuma a ganin ƙarshe da mutane suka yi masa ko a talabijin ko a bainar jama'a, an ganshi kamar yana fama da rashin lafiya. Wani lokaci ma za a ganshi kamar cikin rudani, sau da yawa aka ji labarin cewa yana wannan asibiti ko yana wancan asibiti a kasashen waje. To, rabon dai da mutane su ga Paul Biya a cikin ƙasar Kamaru tun 8 ga watan Satumba da ya gabata, lokacin da ya bayyana a wani taro da shugabannin kasashen Afirka suka yi da shugabannin kasar China a birnin Beijing. A kwanakin baya ne wasu kafofin watsa labarai na duniyar gizo da na jaridu suka bayyana cewa Paul Biya ya mutu, to amma nan take hukumomin kasar kamar din suka fito suka ce ba gaskiya bane, yana nan da ransa, kuma suka ja kunnen mutane cewa su daina yawan magana game da halin da mutumin nan yake ciki. To amma an jaridu sun ce ai wannan gargadin bai kamata a yi shi ba, domin ya taka haƙƙin faɗan albarkacin baki na al'umma da tsarin mulkin ƙasar ya ba su. Ministan harkokin cikin gida na Kamaru din Paul Atangeji shi ne ya fito yana gaya wa gwamnonin jihohin Kamaru cewa irin waɗannan labarai game da lafiyar Paul Biya suna kawo rashin kwanciyar hankali a ƙasar Kamaru. Kuma ya ce ai magana ma game da halin lafiyar shugaba Paul Biya magana ce da ta shafi harkar tsaro ta ƙasa. To, magana demokuraɗiyya a ƙasar Kamaru shi ne maudu'in farko a wannan shekara da shirin nan na Tsaka mai wuya ya gabatar, wanda muka kawo muku ran 2 ga watan Janairun shekarar nan ta 2024. To, gani abin da yake faruwa dangane da ita demokuraɗiyya har yanzu, bayan labaran da aka fara bazawa game da halin da shi shugaba Paul Biya yake ciki, ya samu kaga cewa wannan maudu'in har yanzu yana nan da tasirin sa. Don haka za mu maimaita shi yau.
A gaskiya babu wani ci gaban da aka yi cikin demokradiyya a ƙasar Kamaru, ya zan iya gaya maka ma mun koma baya ne. Zaka ga akwai 'yan siyasa dewa da suke na furfuna da aka kama su, domin dai suna so su fito titi su bada ra'ayinsu aka kama su.
Wannan demokradiyyar tamu ta ƙasar Kamaru demokradiyya ce kawai takin da take da suna. Kowane ɗan adawa ya za a yi a saye ka, a sa ka a ju, in ka ƙi sayuwa kuma a buga ma guduma.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwa da ku a wannan shiri na farko a cikin wannan shekara sabuwa ta 2024. Kuma za mu yaye kallabin wannan shiri na Tsaka mai wuya a wannan shekara din a ƙasar Kamaru, inda Paul Biya shugaban wannan ƙasa ɗan shekaru 91 a duniya ke ci gaba da mulkinta tun lokacin da ya faro shi daga ran 6 ga watan Nuwambar shekarar 1982, muna maganar shekaru 42 da suka wuce kenan. Shi ne shugaban ƙasa a duk duniyar nan wanda ba ɗan jinin sarauta ba, wanda yake mulki ba ƙaƙƙautawa, wato bai tsaya ko ina ba tun lokacin da ya fara har yanzu a faɗin duniyar nan baki ɗaya. Ba da bayan haka a duk duniyar nan ba za ka samu wani shugaban ƙasa da ya girmi Paul Biya ba, shi ne kowa tsufa. To, kuma har yanzu da muke maganar yana nan kankara ga shi ta mulki. To, akan haka ne wakilinmu na can Kamaru, wato a birninta Yaounde, Muhammad Bashir Ladam, ya gayyato mana wasu gogaggun 'yan siyasa har guda 4 daga jam'iyyun siyasa daban-daban na ƙasar Kamaru, ciki har da jam'iyyar da ke mulki ta Paul Biya ɗin, domin su zauna su duka su kalla kuma su gaya mana yadda suke kallon ci gaba ko rashin ci gaban harkar demokuraɗiyya a wannan ƙasa. To, Muhammadu, bismillah kai da bakinka.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa tare da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Naku Muhammad Bashir Ladan da zan gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan birnin Yaounde, wato babban birnin Kamaru. Lallai kuwa maudu'inmu na yau za mu tattauna ne akan ci gaban da aka samu ko kuwa da ba a samu ba a fannin demokuraɗiyya a ƙasar Kamaru. Mun san cewa Kamaru tun 1990 kamar sauran ƙasashen nahiyar Afirka ta rungumi wato demokuraɗiyya a matsayin yanayi na tsarin mulki na tafiyar da kuma al'amuran ƙasa. To, a yau dai muna tambayoyi ne ga manyan baƙi da muka samu. Daga cikinsu akwai wato Malam Shehu Usman daga Yaounde. Shehu Usman, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
To, shi kuma Malam Muntari Hamisu daga wato Baminda, babban birnin arewa maso yammacin Kamaru a yankin Ingilishi a nan kasar Im. Malamin tare Hamisu, assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Muna nan tare da kuma wato Alhaji Muhammadu Jafaru na jam'iyyar RDPC ko kuwa CPDM, shi kuma diga can Bertuwa kenan, babban birnin gabashin kasar Kamaru. Alhaji Muhammadu Jafaru, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Daga karshe kuma ga CC Bamanga, shi kuma daga birnin Duwala kenan, shi ma daga wato jam'iyyar yan adawa yake na FSNC. CC Bamanga, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa tare da kai. Naga kuma zamu fara maudu'in namu ne da kai, wato tambaya da muka taho maka da ita dangane da ci gaba ko rashin ci gaba da aka samu a fannin demokradiyya a kasar Kamaru tun 1990 da kasar ta rungumi wato demokradiyya matsayin yanayin tsarin mulki da gudanar da al'amura.
A gaskiya babu wani ci gaban da aka yi wato a cikin demokradiyya a kasashen mu wato na Afrika bakaje, musamman ma a kasar Kamaru. In ka duba, babu wani ci gaban da aka yi a demokradiyya. Zan iya gaya maka ma mun koma baya ne. Don me yasa muka koma baya? Don a daya zaka ga akwai yan siyasa dewa da suke na furshuna da aka kama su a banza. Menene kama su da aka yi? Wato domin dai suna so su fito titi su bada ra'ayinsu, aka kama su. Musamman ma ina tuna da wato ƴan uwana ƴan siyasa da suke nan a MRC, da suke nan a partin din wato shugabar mai tafiyar da siyasa a Kawala partin ta, kuma akwai ƴan farin hula ma dewa da suke nan a fursuna. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma zaka gani akwai ƴan jarida dewa da yau a ƙasar Kamerun mun san cewa an kama su, aka masu duka, aka yi masu wato tsananin abubuwan da bara iya ma faɗa a ji daɗi akan nan domin a ji shi ba. Ina tuna da Muhammad Wazizi da har yanzu ba binne shi ba. Ina tuna da Martinez Zogo da har yanzu in ka duba mun san yanda ake tafiyar da sha'anin shi. Kaga wannan dukka ai ba za ka cewa akwai demokradiyya ba. To a gaskiya a nawa ra'ayin wato ni ina duba cewa mun koma baya ne sosai. Don yau a ƙasar Kamerun ba yanda za ka yi ka fito ka yi magana ƴan gwamnati ba su takura maka ba, ko kuma basu nemi shigar da kai a waɗansu matsalolin da mu duka muka shina ba. To abin tausayi ne a tafiyan da muke yi. To abin da nake son kawo kenan nawa ra'ayi.
Shehu Usman, wato mai tsokaci kan harkar siyasa a nahiyar Afrika. Shehu Usman, a shirinmu na yau a wannan sashen Hausa na muryar Amurka, muawarar mu ta danganci maganar ci gaban demokradiyya a kasar Kamaru. To a matsayin ka na mai tsokaci, wani duba kake wa ci gaba da aka samu har ila yau?
To a gaskiya Alhaji Bashir Adan, in ana duba ne ta fuskan demokradiyya da kuma ci gaban da aka samu, to an samu dai tofa albarkacin baki a kasar Kamaru a matsayin ci gaban demokradiyya. Shine kawai aka samu a matsayin demokradiyya. Amma wani ci gaba hakan nan a karan kan ƙasa, me ƙasa ta amfana, wani irin ci gaba ƙasa ta samu? To in a matsayin tattalin arziki ne, kaga a yanayin da da muke lokacin da bamu a cikin demokradiyya. Yanzu da demokradiyya ta zo inda kowa zai samu, wato zai shago mun demokradiyya, sai ya zama abin ya zama wasu tsirawu ne suka ware suke amfana da wannan baiwan demokradiyya. To kaga babban abin da dai zamu godewa Allah shine kashe-kashen rayukan da wasu kasashen suke fama da shi, duk da irin tattalin arzikin da Allah ya mallaka musu, mu bamu da shi a wannan kasan. Duk da akwai wasu bangarorin da ƴan tawari da suke ta kai hare-hare suka dagula al'amuran kasan da kuma rikicin da ake samu a arewa na Boko Haram. Amma ka fuskan demokradiyya, lokacin da tsohon marigayi shugaban kasa Ahmadu Ayijo ya bar karagar mulki, kamfanonuwan da kasashen Kamaru suke da shi na kayan kai sun kai guda 700. Muna da jiragen sama akalla guda 7, muna da jirgin ruwa guda 1, muna da abubuwa na more rayuwa bila adadin. Amma a yanzu komai komai wanda Kamaru za ta dauka nata na karan kanta na taka rawar gani babu. Hasali kuma duk wasu ayyukan da aka dauko na makudan kuɗi ba za a ba a cin magace. To a muddin gaskiya a fuskan demokradiya dai ba wani ci gaban da aka samu a kasar Kamaru in dai magana ce ta gaskiya.
To Malam Shehu, wato idan na saurare ka, shin kana nufin cewa zuwan demokradiya ne ya kawo ya sa wato yawancin sungulla a kayan alatu da Kamaru suke da shi ta lalace ne ko ya kaman da kalisafa a kamfanin jirgin sama a jirgin ruwa da shauransu? Shin zuwan demokradiya ne ya kawo haka? Kai baga watakila an samu wani dan ci gaba musamman abin da ya shafi wato sungulla irin na zabe? An san cewa a kasar Kamaru ba akalla dai daga 1990 zuwa yanzu dai an gudanar da zabe kaman na shugaban kasa kaman so 6 hakan nan zuwa 7, akwai zaben yan majalisa da aka yi su ma gagara kirga, haka kuma kansiloli duk babu irin wanda ba yi ba. Wannan duk ba nuna alamun ci gaban demokradiya.
Alhaji Bashir, ai wannan demokradiyar tamu ta kasar Kamaru demokradiya ce kawai da take da suna, amma ba wata demokradiya a ciki. Wannan kuma zabubukan da aka gudanar a 1991 dai a lokacin aka yi zabe, aka yi yunkurin tada rigingimu, marigayi John Fungi, mafi wasu alkaluman masu washashe sun nuna cewa shi ya lashe wannan zaben, amma gudun tarzoma ya ce shi bai zai yi yaƙi koko bai zai tada ƙayan baya ba, aka samu zaman lafiya shi wannan shugaban namu ya zarce. To tun daga wannan lokacin demokradiya ce zama kawai kowane ɗan adawa ya za a yi in ka taso, ya za a yi a saye ka a sa ka a ju, in ka kisa yiwa kuma a buga ma guduma a kulle ka ko a sa ka hijira dole kana ji kana gani. In ka duba yanzu mafi akasarin kasashen da ba su a demokradiyan su suke ci gaba. Yanzu misali in ka duba kasar China, ai ba demokradiya ake a China ba, kowa ya sani. A India ma su ma kasan salo irin nasu demokradiyan kasashen da suke, annan Rasha kasan irin demokradiyan su, amma sun da suke tsantsan demokradiyan ita Faransa da take ikirarin demokradiya da ita Amurka, ai ana ganin irin cikas da suke samu. In abu yayi daidai da ra'ayin su demokradiya ne, in ya saba musu kuma duk yanda za su yi su karya wannan kundin tsarin mulkin demokradiyan karyawa suke. Gaskiya demokradiya kasar Kamaru ita ta kawo mana cikas.
To a gaishe ku malamai. To wannan shine ƙarshen kashin farko na wannan tattaunawa da muhawara da muka fara dangane da siyasa a ƙasar Kamaru. Idan Allah ya kai mu rana wuce, za mu zo mu ci gaba da duba din jam'iyyu ko ƙungiyoyin adawa a can Kamaru suna taimakawa wurin dagula harkokin demokuraɗiyya nan, ko kuma dai jam'iyya mai mulki ce kawai take yin wannan. Ku huta lafiya.